zuwa ga masu sukar lamirin tsohon shugaba Donald Trump ya zai fara bayyana gaban kotu a cewar wasu rahotanni da ke bayanin jami'an tsaro. Wata majiya hukumar tsaron ta faɗa wa labaran CBS cewa Caesar Sayoc, dan shekaru 56 da ke zaune a garin Aventura a jihar Virginia, a jihar Florida, zai bayyana gaban kotu a ranar Litinin. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a, da fatan za mu na aikin gafara mun samu tangardan na'ura ne. Wani mutumin da yake ihu yana cewa duk waɗannan Yahudawa ya kamata su mutu ya shiga wani ɗakin bautar Yahudawa a Pittsburgh a jiya Asabar, ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane 11. Wannan kisar harbi ita ce ta ƙarshe a nan Amurka. Wasu mutane 6 da suka yi yunkurin kama maharin ciki har da wani ɗan sanda sun samu rauni, a cewar jami'an da suka bayyana cewa wasu fararen hula su biyu suna cikin mawuyacin hali. Da alamar wannan shi ne dai mummunan harin da aka taɓa kaiwa al'ummar Yahudawa a tarihin Amurka, a cewar wata ƙungiyar Yahudawan mai zaman kanta a nan Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi cikin tsano. Babban jami'in hukumar FBI a Pittsburgh, Bob Jones, ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya ko jami'an tsaro suna da wani bayani akan maharin kafin harin na jiya. Ana sa ran mutumin nan da aka kama shi kuma aka caje shi a ranar Juma'a akan aikawa da akalla kunshi 13 dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban Amurka Donald Trump, zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni da ke bayanin jami'an tsaro. Wata majiya daga hukumar tsaro ta faɗa wa labaran CBS cewa Caesar Sayoc, ɗan shekaru 56 da ke zaune a Aventura a jihar Florida, zai bayyana a gaban kotu a ranar Litinin, yayin da CBS ɗin yake cewa Sayoc zai gurfana ne a gaban alƙalin tarayya a birnin Miami na Florida a gobe Litinin. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaron yake cewa Sayoc zai fara bayyana ne a gaban kotun Florida kafin ya je huskanci caje-cajensa a kotun tarayya a New York, inda aka samu 5 a cikin abubuwar fashewa 12. Jami'an hukumar ba su da izinin yin bayani akan shari'a, lamarin da ya sa aka saka sunayensu. Sayoc, tsohon mai laifi, yana huskantar caje-caje guda 5 ne game da shirya makirci na aikewa da bama-bamai na tsawon mako guda. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a jiya Asabar yana cewa kashe Jamal Khashoggi a cikin ofishin jakadanci wani babban al'amari ne gare mu. Ya kuma ce tuni sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke takardun bizar wasu 'yan ƙasar Saudiya. Da yake jawabi a wurin wani taron koli akan tsaro a yankin gabas da tsakiya na Manama Dialogue da ake yi a Bahrain, Mattis ya ce Amurka za ta ɗauki ƙarin matakai akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Ya ce duk ƙasar da ta gaza wurin biyewa tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da kuma bin doka da oda, to ta rusa zaman lafiyar yankinta, yayin da ake da buƙatar zaman lafiyar sosai a cikin wannan lokaci. Ya ce kamar yadda shugaba Donald Trump ya faɗa, sai mun ga ƙarshen wannan batu. Martins bai dora wa Saudiya Arabia alhakin kashe Kashogi kai tsaye ba, kuma bai tabo batun kira da ƴan majalisun tarayyar Amurka suka yi na yanke sayarwa Saudiya Arabia makamai, da kuma batun da aka yi na azawa Saudiya Arabia takunkumi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mataki da ba sabon ba na shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka, da ake kira Michelle Bachelet, ta buƙaci gwamnatin Burundi ta roƙi gafara akan kalaman ɓatanci da ta yi wa wasu mambobi na wata hukumar bincike mai zaman kanta, lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin. A ranar Laraba, jakadan Burundi a Majalisar Ɗinkin Duniya Albert Shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanar kai ƙara na mambobin nan na hukumar binciken mai zaman kanta zuwa kotu a wurin wani zaman kwamitin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na uku a birnin New York. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi, da kan maida hankali kan lamuran zabe don gano adalci ko akasin hakan a demokradiyya da lamuran da ke alaka da zaben. Naku Nasira da Mu'ali Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta kara dagewa cewa san ba za ta karbi sunan dan takarar gwamna na jam'iyyar APC daga jihar Zamfara ba. Duk da rahoto ya nuna an mika sunaye ciki har da dan takarar gwamna, yan takara da suka dau matsayar an musanya sunansu yayin mika sunaye hukumar zabe na barazana zuwa kotu don nuna ko an yi zaben ma za su iya karbe kujera. Jami'an tsaro da tare da shugabannin addini sun ce ya zama wajibi a raba matasa da kwaya don amince rumfunan zaben 2019 daga duk wata tashin-tashira. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yaddar Allah. Biyo bayan bayanan da ke nuna jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tura tawaga da ta miƙa jerin sunayen 'yan takara a ciki da na gwamnan Zamfara ga hukumar zaɓe, jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ce ko ma sunan yana ciki ba zai samu karbuwa a hukumar ba, don jam'iyyar ta APC ta saba wa adin gudanar da zaben fidda gwani.
Tun wuri hukumar zaɓe ta gargaɗi jam'iyyar APC da cewar ba ta sa ran ganin sunan 'yan takara daga jihar Zamfara don ba ta cika ƙa'idar ta na yin zaɓen fidda gwani akan ƙa'ida ba. In jam'iyyar APC ta je ta miƙa jerin sunaye, ai ba a ce hadda na Zamfara ciki ba, kuma idan ma akwai na Zamfara ciki baka ji an ce kuma hukumar zaɓe ta karba hadda na Zamfara a ciki ba. Domin duk da dai cewar jam'iyyar APC dama ta ne ta miƙa sunayen 'yan takara, amma dai bisa ka'ida da sharaɗi da kuma sanin dokoki da aka yi amfani da su, jerin sunayen 'yan takarar jihar Zamfara baya daga cikin abin da ake sa ran samu daga hannun ita jam'iyya a hukumar zaɓe. Wannan yana nuni da irin ci gaba da ake samu a kan tanade-tanade da aka yi don nasarar zaɓen 2019, domin abin da jadawali ya fitar ya tanadi ayyuka aƙalla matakai 14 za a kammala ya zuwa ranar zaɓe, kuma wannan yana ɗaya daga cikin matakai, don haka duk lokacin da aka cimma wani tudu akan ce alhamdulillahi an kai gaci an wuce wannan, sai dai a fuskanci na gaba.
APC dai yana bayyana cewa ba yadda za a yi hukumar zaben ta kyamincewa da 'yan takarar na Zamfara, da hakan dai yanzu na nuna kotu ce za ta zama raba gardama. 'Yan takara da dama da suka rasa tikitin takara don musanya sunayensu ko ma kwace damarsu ta takarar sun rabu gida biyu, da suka hada da waɗanda suka sauya shiga zuwa musamman jam'iyyar PRP mai alamar mabudi ta marigayi Malam Aminu Kano, zuwa waɗanda ke haramar garzayawa kotu don bin kadun lamarin ta hanyar shari'a. Usman Tugga da ya nemi takarar majalisar dattawa daga Bauchi ta Arewa kuma ya miƙa korafi ga jam'iyyar APC cewa ba sunansa ne ya fito ba, duk da takardun da ya nuna na samun galaba, yanzu ya lura jam'iyyar ta rabu da sha'aninsa, da haka ya ce yana niyyar rugawa kotu ne.
Tun da mun je jam'iyya mun kai korafi an ƙi saurara mana, kaga sai mu tafi mataki na gaba, mu tafi kotu kenan, mu je kuma mu kai ƙara a kotu cewa mun ci zaɓe kuma ga sunan wanda aka kai wani daban. Kuma abun mamaki da wannan jam'iyyar ni, abin da yake bana mamaki da wannan abin da yake faruwa shine, tun daga farko idan da mai kujera sai a ce da mai kujera, kada kowa yayi wannan takara, amma aka ban mu muka sai form muka nemi mutane muka yi takarar nan aka yi zabi, kuma a zo a ce da mai kujera, kaga wannan ai bai yi ba, wannan ya zama zamba cikin aminci kenan. Tun farko da sai a ce mana kada kowa yayi takarar nan, kujera akwai mai ita da wanda muka bawa, kaga shikenan ba wanda zai yi takarar nan.
Kaddara za a iya cewa ma
bawa shi Alhaji Adamu Bulka cewa wannan takara aka yi dattijo ne a wannan yankin naku. Usman Tuga, akwai waɗanda suka bugu waya suna ba da shawarin me yasa kawai ba za ka kyale shi je ya yi wannan takarar ba in ya so kai ka tari gaba?
To ai magana da nake gaya maka shi ne da tun farko sai a kira mu sai a ce to kada kowa ya nemi takarar nan. Mu jam'iyyar APC muna neman alfarma. Wannan kujera mun riga mun ba dattijo tun daga ce dattijo ne Adamu Bulkacuwa saboda haka kar kowa ya nema shikenan sai mu bari amma ayi mana zamba cikin aminci a kira mu a sai da form a ce kowa ya je takara ayi zabe kuma a zo a ce za a kai sunan wani ai kaga wannan bai daidai ba sai mu tafi to ai Nigeria ma ba a zauna muke babu duka ba tunda ita jam'iyya tana ganin mu ba wa'ansu ne da ya kamata a mana halalci ba sai mu tafi kotu saboda kaga kan irin wannan abubuwa yana da kyau ba ma wai dan wani abu ba dan kaina ba ma akwai haƙƙi na mutane da suka fito su ma suka shiga wannan tafiya suka yi ni saboda haka dole ne ko ina so ko ba na so in ba kadan su su ma haƙƙin su ne wannan in yaso in mun je kotu in aka ce bai yi ba sai mu tafi har kotun ƙarshe kaga mun tabbatar da cewa a lokacin babu inda za mu kai ƙara sai mu koma wajen mai kowa mai komai mu kai ƙaran mu can kuma
abu dai mai muhimmanci a samu warware dukkan takaddama kafin ranar zabe dan kada ya zama bayan wasu an kujera kotu ta sauke su kamar misalin da ya faru a Rivers na kujerar gwamna tsakanin Celestine Omehia da Rotimi Amaechi a 2007 da kuma kujerar majalisar dattawa zaben 2015 tsakanin Sani Dalladi daga jihar Taraba da sanata mai ci a yanzu Shaibu Lau da kuma kujerar majalisar wakilai tsakanin Kamisu mai lantarki da Yaya Bauchi Tango a zaben 2015 yanzu goma shiga zauren taro na musamman na yaki da shan miyagun kwayoyi tsakanin matasan Najeriya da ya tabo muhimmancin aminta kokolwar matasan kafin zaben 2019 taron da ya hada da jami'an tsaro da dattawa da malaman addini farko bari mu bude da tsokacin Sheikh Abdullahi Balalau
domin lura ba wa'azi kawai ya kamata mu tayi ba wa'azi yana da muhimmanci a ko ina a fadakar da mutane to amma kun lura da me yake zuwa yau da gobe wanda al'umma suka mai da shi ya zama to dabi'a da halaye sai muka lura shan miyagun kwayoyi na cikin abin da ke kawo barazana ga wannan al'umma sannan in an fuskanci lokuta na zabubbuka irin wannan da muke ciki waɗansu marasa imani marasa tausayi daga cikin waɗansu 'yan siyasa waɗanda bukatar su kawai ya za su yi su samu biyan bukata in sun ga to za su yi amfani da matasa su sanya su je su yi ta'addanci don bukatar su tafiya sai su sanya su bayan sun ci zabe kuma su yi watsi da su to wayannan muke ƙara kira ga 'yan siyasa irin wannan su ji tsoron Allah kusan Allah zai tambaye su muke kira kuma ga su matasa su nisanci irin wayannan miyagun 'yan siyasa su koma su rika karatun addini su kuma koyi sana'o'i in suka koyi sana'o'i suna karatun addini in Allah ya yarda za su rabu da wayannan shaye-shaye to wannan campaign in Allah ya yarda za mu dauke shi mu kashe ko ina a ƙasa masallatanmu makarantunmu da duk inda ake zama a yi wa'azi ko a fadakar to za mu ta kokarin fadakarwa idan ana fadakar da mutane ana wa'azi har suka gane wannan to ita kanta gwamnati ta samu sauki sannan kuma duk wanda yake so ya amfani da wayannan yara ba zai samu damar yin amfani da su ba
babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin DIG mai gari dukko ya ce rundunar tasa na daukar matakan yaki da mashaya miyagun kwayoyin
da zaka duba zabubukan da aka yi ko da yake wannan na gari na gaba ɗaya zai amma zabubukan da aka yi a Ekiti da Osun da Anambra mun yi kokari mun zauna da stakeholders da manyan sarakunan gargajiya da shugabannin addini mun nuna musu illa amfani da yaran kamar shi gwamna wanda ya jabi yanzu ya ce duk wani shugaba da wanda zai amfani wanda ya san yana tunanin ya amfani da ta'addanci domin ya samu mulki wannan ba shugaba ba ne
na keɓe dattijan malami Abubakar Girawar Gungu don sanin matakan da sukan ɗauka a daidai irin wannan lokaci da zaɓe ke karatowa don a gudanar da lamarin cikin lumana da mutunta juna ya zama ba kare bin damo tsakanin 'yan takara da masu kaɗa ƙuri'a ko ko tsakanin jami'an zaɓe da wakilan 'yan takara.
Nasiru babban bala'i shi ne wannan abun da muke tsoron ma bana mai zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zaɓe wannan na cikin abin da ya samu ka yi gaggawa muka fara buɗe wannan kafa ta yaƙi da shaye-shaye amma farko abin da muke roƙo don Allah don girman Allah manyanmu na Najeriya don Allah waɗanda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci don Allah magana a tito da kuɗaɗe a ba su ta hanyar shaye-shaye don su zo su tara da fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba don Allah abadi. Muna kira gare su, in kuma muka yi kira muka ga abin bai yi ba yanda suka canza salo, mu ma mu canza salo na yadda sako. Ai kowa muna da hanya da Allah ya bashi, amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaben ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Wannan shine kurin roƙon da za mu ci gaba da yi kafin mu ga abin mun yayi amfani, to shikenan.
Abinda ma zai fi daukar hankali shine duk lokacin da waɗannan 'yan siyasar ke campaign sukan so su zo wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka. Shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun ƙwayoyi ga matasa?
To da ba abinda ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da riƙon amana, amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin huɗubar da za a yi musu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga campaign ko kuma don cin zaɓensu ko wani abu. To wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara. Duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu, to za mu yi mai wasiya, kuma wani lokaci ma in muka ga za ka zo headquarters mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba. Don haka wannan za mu ƙarfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karɓi kiran mu na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, sai mu ƙara ƙarfafa mutane nan musu bishi su zaɓe shi. Inda muka ga kuma bai karɓi kira ba, to wannan kuma za mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba.
Hakika da tare da shugabannin addini na da tasiri wajen samar da salama da adalci a ƙasa. Wani taro a helkwatar ƙungiyar Kiristocin Najeriya Kano Abuja da aka yi musamman saboda saita ƙwaƙwalwar matasa su taimaka wajen samar da shugabanci mai nagarta da kaucewa banga. Tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya CBN Dr. Obade Mai Lafiya ya yi wa matasan hannunka mai sanda.
An tara matasa ne don a musu gargaɗi akan zaman lafiya, akan neman sulhu na jamhuriya gaba ɗaya. Mu zauna tare da su a musu gargaɗi a tattauna yadda za a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba a wannan ƙasar namu ta tarayyar Najeriya.
Dukkan yanka duba kamar za a iya cewa matasa ne wanda yawanci sun gaji watakila da tashi-tashin hankula da ake sa su kai wannan taron. Me kake jin matasan za su yi saboda samun dawamin zaman lafiya?
Ai to ya kamata don ka san idan ana tashin hankali matasa ke jin wahala, ke samu wahala, kuma su ake amfani da su domin a kullawa su damuwar da ake samu a ƙasar nan. Saboda haka idan muna son sulhu, muna son cin gaba, dole a samu a yi ma yanwa, a yi ma matasa gargadi, a musu tarbiya da zai kawo cin gaba, ya kawo kuma salama a wannan namu ƙasar. Saboda haka ya zama musamman ne abin da ya kamata a yi ne domin a samu hankali, a jawo hankalin matasa domin a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba.
A nan muna fata Allah ya kai mu ranar zaben lami lafiya a watan Fabrairun baɗi. Ko mu samu zaɓe na gaskiya da zai samu amincewar masu kallo na ciki da wajen Najeriya. Masu sauraro, da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada sauti Julie Gresham, Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Rikicin cikin gida a hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, wato NHIS, a halin yanzu na ɗaukar wani sabon salo. Da farko dai an sami mummunan saɓani tsakanin hatta ƙungiyoyin ƙwadago da ke aiki a hukumar. Comrade Isaac Odemeke, da ke zaman babban sakataren ƙungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya, ya min ƙarin bayani jim kaɗan bayan ya gabatar da wani taron manema labarai.
The executive secretary himself, Professor Yusuf Usman, he had been violating all laid down rules.
Babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Professor Usman Yusuf, na yi wa dokokin aikin gwamnati karan tsaye. Da farko ma tukunna, muna zargin sa da laifin almubazzaranci da sakaci, kaga hatta wasu jami'ai ya kawo cikin hukumar daga waje ba bisa ka'ida ba, don ya samu damar yin yadda ya so a wannan hukuma. Hanyar da ya bi ya kawo waɗannan mutane baya kan ka'ida, shi ya sa muka ce ba mu yarda ba. Sannan baya da ladabi da biyayya ga shugabanninsa. Yanzu me kuke son a yi kenan? So muke a ce mai ya sauka daga mukaminsa kuma a yi bincike. amma nan take kungiyar ma'aikatan gwamnati ta Najeriya karkashin jagorancin Comrade Shehu Muhammad Gajewo ta yi watsi da wannan ikrari na su Comrade Isaac.
So mu muna nesanta kanmu da abubuwan da suke fada da kuma abubuwan da suka je suna fada yan jarida, suka ce mu muna yi wa NHIS bore ba mu yi ba, ba mu san da maganar ba, ba a yi da yawun mu ba, kuma mun tuntubi su ma'aikata da suke a wannan NHIS, mun tambaye su da yawun su aka yi, su ma suka ce ba da yawun su aka yi ba. So the Nigerian Civil Service Union da kuma Medical and Health Workers Union duka ba su yi wannan abun ba, so su sun yi gaban kansu ne.
To ina zuwa kuma da wai ainihin wannan rigima me kawo ta ne?
Wannan rigiman abin da ya kawo ta, ta fara ne daga sorrai ta bangaren cewa kuna son a yi yanda ake a da. Yanda ake a da shine na farko mutane a ba su kuɗi kamar su Health Maintenance Organization su bawa asibiti, su ɗauki kuɗi su kai banki sai kuɗi ya haihu tukuna daga baya su bama asibiti. Na biyu, waɗannan 'yan union wanda muka nesanta kanmu da su, suna ƙoƙarin duk yanda za su yi su tada zaune tsaye a cikin office ɗin, sabida waɗansu daga cikinsu waɗannan mutanen 'yan Health Maintenance Organization suna wannan da su, suna alaƙa da su, kuma su ne an hana su corruption almundahana, so sai suka samu waɗanda suke cikin NHIS suna taimaka musu. So waɗannan 'yan union abinda suke yi kenan.
Wai shin menene tushen wannan rikici? Tambayar kenan da na yi wa babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Farfesa Usman Yusuf.
Gaskiya shi ne ni tun sadda na zo na ce ba zan yarda a zalunci gidan nan ba. Abin da na samu da na zo NHIS abin ba kyan gani. Hukuma ce wanda ya kamata ta taimaka wa mutane a samu lafiya in suka je asibiti. Amma na zo abin da na gani ba kyau, ana ta almubazzaranci. Bari in gaya maka wannan board meeting. Sai mu zauna mu yi awa biyar, awa shida. Ba abin da ake magana sai ba yan HMO kuɗi a ba yan union. Na ce ni fa ba abin da ya kawo ni kenan ba. Abin da ya kawo ni umma jama'a aiki waɗanda ba su da lafiya. Amma abu sai ya fara taɓarɓarewa. Taɓarɓarewa shi ne wato sai suka fara zaƙewa. Wato wannan board ɗin abinda ake kira part time ne, so hudu a shekara ya kamata su zauna. Sai aka zo ana abu kullum, ana almubazzarancin kudin jama'a. Na rubu na je sakataren gwamnati, ofishin sakataren gwamnati, na ce ga matsala. Aka ce ai ba kai kadai ba, mutane da yawa. Ofishin aiki sakataren gwamnati su ne suke sasanta, suna tabbatar cewa duk ma'aikatan gwamnati suna tafiya hankali. Suka ce in rubuto, na rubuto, suka bani dokoki, sakloli, suka bani shawara, suka kira su wayannan yan board din tun da farko. To bacin da suka ga abubuwan da na rubuto a June cewa ga matsalolin da nake samu, suka rubuto mani suka ce to za mu sa ku cikin hukumomi da ake yi da za a yi ma retreat. Sakataren gwamnatin kasa ya zo ya gama taro dalla, ku yan board ga aikin ku, kai kuma executive director ne ko director general ne ko executive secretary ga aikin. Gwamnati sun sa ku ku yi aiki tare, ku yi makasa aiki. Da aka tafi kowa hankali, kowa ya san inda yake kwatsam, kuma sai rikici ya sake barkewa. Me yasa wayannan rikici? Wato neman zakewa. Har yanzu kowa sun mamanta maganan nan da aka yi mana cewa ga naka a'a. Sai ai ta matsawa. Board ba su bari yin aiki. Waɗannan dillalen da ake kira HMO ba su bari yin aiki. Waɗanda suke biya 'yan kwadago suna dai son kadde in yi aiki. Amma ni na san abin da ya kawo ni.
Farfesa Yusuf ya shaida min cewar a ƙoƙarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin wannan hukuma ya yi ta fuskantar ƙalubale iri-iri.
Wato sanda na zo akwai DSS ma'aikatar tsaro ko kafin zo ni 2016 na zo, su suna ta binciken NHIS tun 2013. Da na zo wasu aka kawo mana rahoto, aka ce ga kuɗin da aka biya su 1.05 billion fiye da biliyan ɗaya da ya kamata bai kamata a biya su ba a anso. Na rubuta musu duka, na ce za a anso kuɗin nan kuma suna biya. Amma ita wannan chairman ɗin da ta ce wai ta dakatar da ni aiki, ta tara su ta ce ba za su biya ba. ni kuma na rubuta masu duka na ce za su biya, in ba su biya ba zan kai su wannan hukumar tsaro ta bincike su kai bayani, ko kuma an kai su EFCC a mai da kudin mutane, kuma suna maidawa.
Sun amince sun ci kudin kuma suna da kudin yanzu.
Amince batun amincewa gashi kuma an nuna, gashi an nuna vouchers, gashi DSS sun nuna, gashi DSS sun ce mani in je in ce su dawo da shi. Kuma alhamdulillah EFCC da ICPC da SSS da ƴan sanda duk suna ba mu haɗin da goyon baya mu tabbatar cewa an dawo da kudin jama'a.
Ana cikin wannan yanayi ne kuma kwatsam sai shugabar hukumar daraktocin NHIS din take bayyana wannan sanarwa.
The executive secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended indefinitely.
Shugabar hukumar daraktocin hukumar inshorar lafiya ta Najeriya kenan, wato NHIS, Dr. Yentu Efenno, ke bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar, Farfesa Usman Yusuf, inda take cewar mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa masha Allahu. Mun tuntubi ministan lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kau da kai daga gare su ba. Saboda haka hukumar daraktocin wannan hukuma ta NHIS ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike, kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikin sa.
This administrative panel has 3 months to complete its assignment.
Amma baki ɗayan lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun yi itifakin cewar wannan dakatarwa wuce gona da iri ne. Barista Madiba Bakari ya min fashin baki.
National Health Insurance Scheme an ka hukuma ce wadda aka kafa gargakin dokar kasa wadda ake kira National Health Insurance Act na 1999. Sashi na biyu shine ya kafa board na governing council wanda suke da dama na waɗansu ayyuka kamar guda goma wanda suka shafi aikin gudanar da ayyuka na hukumar. Amma bawa ko kuma iko na nadawa ko dakatarwa ko yin wani mataki akan executive secretary wanda shine ɗaya daga cikin membobi goma sha ɗaya na wannan hukumar na board na governing council shi ma member ne, amma shine kuma chief executive wanda shi a sashi na takos na wannan doka shugaban kasa sai kawai da wannan ikon. Su wannan board din ba su da wannan power ko yanda tsarin wannan tanadi da aka yi wannan dokar. Da haka wannan hukuma ba ta board din ba su da wannan power din ga shi wannan dokar.
To yanzu ba dinsa a fuskar doka menene matsayin dakatarwar da ita shugaban board din tayi wa Professor Yusuf?
A bisa ga doka za a ce na lamboid, wato bai da tasiri kaman bai taba faruwa ba. Ko da minister na kiwon lafiya bai da wannan iko din a sashi na tapos da sashi na biyu da kuma sashi na hudu na wannan dokar.
Wannan batu dai ya ja hankalin majalisar wakilan Najeriya. Babban lauya a Najeriya wato senior advocate kuma dan majalisar wakilai daga jihar Filato, Mr. Edward Pajok, ya ji hankali a wani zaman majalisar da aka yi a baya-bayan nan.
Section 11(2)
ya ce sashi na 11 karamin sashi na 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce wanda ke da ikon nadawa shike da ikon cirewa ko dakatar da jami'i daga mukaminsa. Tambayar anan shine tunda hukumar daraktocin nan ba ta da ikon nada wannan babban sakatare na hukumar NHIS, to ayi na ta samu ikon dakatar da shi.
Do they have the power to suspend him?
A halin yanzu majalisar wakilan Najeriya ta sa wani kwamiti na musamman ya binciki wannan al'amari kuma ya kawo mata rahoto cikin sati hudu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Baku ishara kima wani yayi gida yayi moto ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunanku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani ba da silifan duka Allah na kaunanku wani yana da daki nasa.
Kuma zalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
VOA Afrique, dites-le à un...